الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غوما ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu sake haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba wanda wannan shine zama na tara kuma idan ba a manta ba jiya mun fara shimfida game da sura ta biyu a tsarin mushafi na alqur'ani mai girma wato ita ce suratul fatiha so mun shimfida game da ita kuma sai lokaci ya kure muna saboda haka insha Allah ta'ala za mu shiga kai tsaye a cikin ayoyin wannan sura mai albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar ta da kuma aikin da sakonni da take dauke da shi aramu bismillah
bismillahir rahmanir rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الله سبحانه وتعالى باين بسم الله الرحمن الرحيم يبود وانن سورة دتشوى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين bayani ya gabata jiya mun koro bayani dangane da su wayannan harufa da Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da su da kuma sauran surori da kuma matakai da salo da Allah ya amfani da shi da kuma hikimar haka so mun shiga bayani game da sabanin malamai game da su wadannan harufa din wadanda bayane ya gabata akan su jiya wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan harufa da ake kira da al-huruful muqatta'a ko kuma huruful tahajji wato harufa ne amma kuma suna dauke da ma'anar sunaye wasu suka ce sunan al-Qur'ani ne wasu suka ce sunan surorin al-Qur'ani ne kamar misali ita anan suratul baqara sai ya zamo alif lam mim wato ɗaya daga cikin kenan sunayenta a badan wasu malamai wasu kuma daga cikin malamai suka ce sunaye ne na Allah subhanahu wataala yake bude wasu surori na alqur'ani da su a saboda wata hikima da ya barwa kansa wasu kuma suka ce a mabudai ne na kowace sura wadda aka bude wannan sura din da su to wannan sai ya haifar da sabani a gunsu tunda an ce sunaye ne to dole ya zamo suna da wajahi wato na li'irabi a gun malaman nahwu wasu daga cikin malamai suka ce wato alif lam mim to zai iya zamo labari ne amma kuma an shafe mubtadan sa sai ya zamo haza alif lam mim ko kuma hazihi alif lam mim sai zamo hazihi din da za a kaddara ita ce mubtada alif lam mim din kuma shine labari wasu daga cikin malamai suka ce a ana kaddara umurni wato na karatu akwai takadirin cewa iqra'u alif lam mim ku karanta alif lam mim to adan sai ya zamo wato sun zamo a mahalli na nasaba kenan sun zama maf'ulun bihi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a suna mahallin jarra wato sunaye ne da Allah yake rantsuwa da su amma kuma an shafe fi'ilin rantsuwa da kuma harafin rantsuwa sai ya zamo kenan a gun su uqsimu bi alif lam mim ina rantsuwa da waɗannan kalimomi waɗanda suka kunshi wato alif lamun mimun to wannan gun malamai da suka tafi kan cewa alif lam mim da sauran wasu da muka kawo jiya cewa sunaye ne ko dai ya zamo sunayen alqur'ani ko kuma ya zamo sunayen surar da aka bude su waɗannan harufa din da ita ko kuma ya zamo sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma daga cikin malamai suka ce harufa ne idan aka ce harufa dai sai ya zamba su da wani mahalli ta fuskar li'irabi sai ya zamo abin da ya biyo baya gare su to shine za a yi wa li'irabi ba su ba sai ya zamo alif lam mim to sai ya zamo zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin to daga nan ne ake fara bayani dangane da mauqifin li'irabi na kalmomin amma su harufa ne waɗanda ba su da wani mauqifi da li'irabi su wannan sai ya haifar da kuma sabani na biyu shin suna da ma'ana ko ba su da ma'ana mafi yawan malamai sun tafi kan cewa waɗannan harufa ko sunaye ba su da wata ma'ana saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa ba haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata a nassin hadisi sahihi cewa ya fassara su ba so duk abin da za a faɗa kawai ijtihadi ne na wasu daga cikin malamai minas sahaba wattabi'ina wattabi'it tabi'in amma babu nassi daga Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi cewa mi ake nufi da ire-iren waɗannan harufa al-huruful muqatta'a to shi yasa wasu malamai in suka zo sai suka kaita maka aiki sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine masani shine ya kadaita da sanin wannan to suna ishara ne kan wannan ra'ayin na su malaman da ke ganin cewa ba su da wata ma'ana da za a fito da ita duk da an samu daga wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas haka almajirinsa irin su Mujahid ɗaya daga cikin tabi'ai da wasu minas salaf sun faɗi ma'anoni to amma dai duka ba abu ne wanda zai dogara ga wani nassi na aya alqur'ani ko kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacce ba to saboda haka al-imam abu ja'far at-tabari a tafsirin sa jami'ul bayani an ta'wili ayatul qur'an duka ya kawo sabanin malamai hatta waɗanda suka fassara su din to duka ya ambata to karshe dai shi ma dai bai karkata akan ra'ayin cewa wato za iya fassara su ko ga abin da suke nunawa ba duk da kuma malamai sun yi ijma'i kan cewa suna da ma'ana ba wai haka kawai Allah ya kawo su a cikin alqur'ani sudan ba saboda duk abin da zaka gani cikin alqur'ani to yana da ma'ana illa zai iya yiwa ma'anan nan Allah ya yi bayanin ta ko annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo an santa zai iya yiwa kuma Allah ya boye ma'anar tashi haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya boye ba su yi bayani ba amma duk abin da zaka gani cikin alqur'ani yana da ma'ana to saboda haka alhuruful muqatta'a suna da ma'ana sai dai sanin hakikanin ma'anarsu to yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala tunda zamu ga cewa ba ibara bace ba jumla bace ballantana iya gano cewa ga hakikanin abin da take nufi harufa dai waɗanda ake yanke sauti wajen fadan su alif lam mim a gani to ba yadda za a ce wato a tsari na larabawa an fito da irin wannan siga kuma an fahimci me ake son a faɗa sai dai shi wanda yayi wannan magana din saboda abin yayi kama da siga ta ar-ramzi wato ishara yayi kama da ramzi na ishara wato wanda mai magana shi kadai ya san abin da yake nufi a cikin wannan magana ta shi saboda haka dai zance mafi karfi Allah subhanahu wataala yana bude wasu surori da irin wayannan harufa din wato saboda abubuwa guda biyu dalili na farko shine littanbihi saboda ayi fadakarwa saboda har ko yaushe idan zaka isar da sako cikin al'umma sai ka fadi wani abu wanda ba kowa ya san shi ba to zaka ga hankalin mutane ya dawo gare ka saboda haka ada cewa alif lam mim to kowa zai kashe kunni yaji to me ake so a fada to kaga at-tanbihu kenan fadakarwa amma da bude sura akai aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin to kaga zalika din an san ma'anarsa an saba da shi ba za a samu wani tambihi wanda yake gamsashe ba da kuma jan hankalin al'umma to amma sai aka yi amfani da wannan usulubi din saboda a jayo hankulan masu saurare zuwa ga sakon da ake son ya biyo bayan su sanan dalili na biyu Allah subhanahu wataala yana bude wasu surori da ire-iren wayannan harufa shine litta'ziz wato saboda nuna buwaya ta alqur'ani a nuna cewa babu wani wanda ya isa ya kwaikwaye wani abu na alqur'ani ko shi karan kansa alqur'ani din Allah subhanahu wataala wato sai amfani da wadannan harufa din don a nuna wa larabawa wadanda suka kisi imani su karbi shari'ar dake cikin alqur'ani din to sai aka bude shi da wasu harufa alif lam mim sai a ce to wannan ai harufa ne wadanda kun saba da su kuma in za ku yi zance na larabci da su kuke amfani sai ku hada jimloli ku bayar da zance to haka shi ma wannan littabe din da kuka ki imani da shi shi ma wannan salon yabi shi ma an harhada shi ne daga wadannan harufa din idan har kuna da awarcewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkire shi to ku zo da irin sa mana ai ku larabawa ne kuna da fasaha akwai albulaga'u a cikin ku saboda haka ku zo da kwatankwacin sa to shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala ya kalubalance su larabawa da sauran mutanen duniya gaba daya game da zuwa da alqur'ani kusan mataki har guda uku mataki na farko ya kalubalance su cewa su zo da irin alqur'ani kullu inijtama'atil insu wal jinn
kullu inijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadhal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira
Allah subhanahu wataala yace kace da su inda jinsin aljanu da jinsin mutane za su yi ijma'i su hadu kowa ya bayar da baiwar da Allah ya yi masa ta karatu ta ilimi akan su hadu su zo da irin alqur'ani Allah ya ce ba za su iya ba koda ko sashin sa yana taimakawa sashi kila wancan bai da balaga wancan yana da balaga sai ya taimaka masa wancan bai da nahawu wancan yana da nahawu sai ya taimaka masa wancan bai da tasrifi wancan yana da sai ya taimaka masa wancan bai da kaza wancan yana da sai su hadu ayi musanyar ra'ayi kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa dan a ga cewa an zo da irin alqur'ani Allah ya ce ba za su iya ba wannan shine tahaddi na farko da Allah ya yi wa duniya tun daga farkon ta har ƙarshe kuma tun lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ba a samu wanda ya gwada wato amsa wannan kalubale ba wanda ka nuna maka abin ba zai yi ba to mai yiwa kila wannan yayi nauyi da yawa sai aka sassauta musu aka ce to ku zo da wani sashi daga shi alqur'ani din ba duka ba an rage am yaqulu naftara
am yaqulu naftara qul in iftaraytuhu فأتوا بأشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
الله سبحانه وتعالى يتي أم يقولون افترى بهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم افتراه wai shine ya kirkira alqur'ani to a kaddara bisa ga fadakku tasliman jadaliyan annabi sallallahu alaihi wasallama ba larabe ne kamar yadda kuma larabawa ne tunda kun ce wannan littafi shi ya kirkire shi ba daga Allah yake ba qul fa'atu bi ashri suwarin mislihi to ku zo da ayoyi guda 10 na karerai daga wurinku amma fa su zamo irin alqur'ani da fasahasa da balagarsa da nahawunsa da tasarifinsa da jan hankalinsa da gamsarwarsa da yadda dai alqur'ani yake to ku zo da ayoyi guda 10 tunda kun ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkire shi ba daga Allah yake ba to me zai hana kuma ku zo da naku din tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ne daga wurinku to da aka yi musu wannan tahaddin shi ma ba su iya zuwa da waɗannan surori guda 10 ba saboda haka wannan ya tabbatar maka da cewa lalle wannan littafi daga Allah madaukakin sarki yake domin inda da gaske ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake to da an samu su daga cikin su su ma sun iya zuwa da wani abu wanda ya kama da shi amma ba su iya ba to daga nan kuma da abin ya buwaya to sai aka ce su zo wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bisura فأتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
ثم يوا أيوين غوم سما سورة غوم سما سني سولي سوسي وسي أكساكي رجي تردين سي أكتشي تسوزور سورة دايا amma irin alqur'ani su nemi sura mafi gajarci ta fuskar ayoyi da tsayi to sai su zo da ita amma kaga shi babu su iya ba to wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya ware wasu surori da irin wayannan harufa din saboda a nuna musu cewa fa alqur'anin nan da suka ƙaryata wasunsu suka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka abin yake ba in kuma sun raye cewa din hakan ne to shikenan yana an gina shi ne akan wasu haruffa kuma haruffan nan cikin yaren su ne sune huruful hijaiya saboda haka su ma su zo da irin nasu alqur'ani wanda yake dauke da irin wannan usulubi din to shi yasa malamai suka ce alif lam mim akwai ishara zuwa ga waɗancan abubuwa da muka ambata a baya shine at-ta'jiz wato Allah ya bude alqur'ani da su dan a nuna gazawar duniya ma gaba daya in kuma mutun yana ganin zai iya to sai ya gwada tunda akwai musailimatul kazzab yayi ta kokarin ya gwada amma abin bai yi ba yayi ta kokari ya gwada abin bai yi ba so saboda haka alqur'ani babu shakka littafi ne na Allah subhanahu wata'ala littafi ne wanda Allah ya saukar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama dan aike ne an aiko shi da littafin ba wani abu da ya kara ko ya canza shi dan sako ne magana ce daga Allah madaukakin sarki Allah ne ya tsara abun sa to shi yasa malamai suka ambaci wannan saboda haka alif lam mim to wannan shine hikimar bude wasu daga cikin surori daga cikin surorin alqur'ani mai girma zamu ga ba duka ba wasu ne daga ciki amma kuma tana da mataki mataki har guda 5 kamar yadda muka ambata a jiya to hatta waɗanda ke ganin cewa su waɗannan harufa ne to zaka ga su ma da suka zo ta fuskar li'irabi sun yi wannan takadiri din suna cewa wato akan kaddara shi mubtada da aka shafi ma'ana haza alif lam mim ma'ana shi wannan littafi to ya kunshi wasu harufa irin waɗannan harufa shine alif da lamun da mimun wasu kuma suka ce a'a zai iya yiwa alif lam mim din shine mubtada shine aka fara zance da shi sai ya zama abinda zai biyowa bayan shine labari zalikal kitabu din sai ya zama zalika to shine labarin alif lam mim din da ya gabata a baya amma dai zancen farko shi yafi karfi saboda abu ne wanda yake sananne kuma uslubi ne na larabawa kuma alqur'ani yayi amfani da shi wurare daban-daban kuma ka'ida ce ta malaman nahwu zaka ga ana yawan shafe mubtada ko labari musamman lokacin da suka kasance sanannu dama duk abin da yake sananne shafe shi ba zai haifar da iltibasi ba rudu to zaka ga larabawa suna halatta shafe shi so zaka ga shi mubtada abu ne wanda yake sananne dama shi labari galiban shine wanda ba a sani ba shine zai zo sai yayi bayanin wancan din da aka sani to shi yasa da aka zo aka boye haza din sai aka ce alif lam mim ba ce haza alif lam mim ba abba kuma akwai ta eh wannan alqur'ani to an tattara shi ne daga wasu harufa irin wayannan harufa saboda haka in kuna ganin cewa ba daga Allah yake ba to kuma ku zo da naku ai kuma larabawa ne kuma shi alqur'anin nan da larabci aka saukar da shi babu wani usulubi kwaya daya da ya fita daga cikin asalib na larabawa cikin alqur'ani babu duk wani salo na zance da Allah ya amfani da shi to akwai shi a cikin su a yaren su su larabawa din akwai wannan salon a ciki to wannan shine saboda haka abin da yafi zama daidai shine ya zama mubtada din shi aka shafe saboda haka alif lam mim din sai ya zama labarin abin da aka shafe din wanda kaddara shi wanda mubtada din to shine zai fito maka da ma'anar a wato su waɗannan harufa din ko kuma yadda zaka fassara wannan harufa din ibn malik rahimahullahu ta'ala alfiyasa ta nahwu yana cewa wa hasbu ma yu'lamu minhu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wato shafe abin da yake sananne na labari ko mubtada ko wani abu daga cikin duk abin da za a shafe wanda malaman balaga suke kira da al-musnadu da al-musnadu ilaihi to shafe shi in dai an san shi ma'ana shafe shi ba zai haifar da rudu ba a kasa gane wane ne aka shafe to ibn mali yace ja'izun ai halatta ne kusan duka malamai na nahwu sun yi ijma'i akan wannan ka'ida din sai ya baka misali yace kama taqulu man in kama taqulu kamar yadda zaka ce zaidun man indakuma zaidun kamar mutun ne ya tambaye ka misali man indakuma waye ke gurinku to kaga al'aslu sai ka ce inda na zaidun in zaidu ne misali ko amrun ko ka faɗi sunan wanda yake a gurinku to amma kuma ya halatta din inda din sai ka shafe shi sai ka ce kawai zaidun ko amrun misali nazo na ce waye ke tare da kai sai ka ce wani muhammad ko aliyu ba sai ka ce aguna akwai wani ba to shine abinda aka yi anan saboda haka da aka zo sai aka shafe haza wanda shine mubtada ita kuma alif lam ita ce labari saboda haka sai take dalala zuwa ga wancan saboda rashin kawo ta din ba zai hana a fahimci cewa ga abin da take nufi ba to Allah subhanahu wataala yace zalikal kitabu Allah yace wannan littafi zamu ga cewa zalika ismul ishara ne a ka'idar larabci akan yi nuni da shi zuwa ga abin da annesa galiban abin da yake nesa can ake hango shi to shine za a ce zalika amma in yana kusa sai a ce haza wannan idan muzakkar ne wato namiji ne in kuma mace ce sai a ce tilka in tana nesa in tana kusa sai a ce hazihi to anan sai mu duba mu gani shin alqur'ani yana nesa ga masu imani ko mutanen duniya yana nesa gare su baya nesa gare su saboda gashi nan a hannaye wasu ma sun haddace kamar irin su aramma amma kuma sai Allah ya ce zalikal kitabu eh wancan littafi a lafazin kenan amma kuma abinda Allah yake nufi wannan littafin kaga Allah madaukin sarki bai ce hazal kitabu ba kuma hakan yake nufi amma sai aka cire haza din kuma sai aka kawo zalika wanda ita isharar ta tana komawa zuwa ga abinda wato annesa to shine malamai suka ce lalle akwai balaga wurin nan ba haka kawai Allah ya haka ba eh zamu dawo kanta to haka alkitabu shi ma zamu ga aka kawo shi da alif da lamun ba a ce kitabun ba kamar yadda wasu ayoyi suka zo kitabun anzalnahu ilayka
kitabuna anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab
to da nan da aka ce zalikal kitabu alkitabu da wannan aya kuma da aka ce kitabun duk alqur'ani ake nufi kaga nan a wannan aya kitabun sai aka kawo shi na kira aka cire masa alif da lamun nan kuma a suratul baqara sai aka saka masa alif da lamun sai aka ce alkitabu to shine malamai suka ce wannan aldin ba ta ta'rifi bace eh ba wai dan da qur'ani ba a san shi ba a san shi ba daga baya sai aka saka masa alif da lamun saboda haka sai ya zama sananne a ba haka bane alce wanda yake ta abinda malamai suke kira da listigiraqi awsafil kamal alce wanda aka yi amfani da ita don a shigar da duk wata siffa ta kamala ga shi alkitabu din alqur'ani wato wanda zai nuna maka cewa shi wannan littafi da aka yi ishara a baya a kansa cewa an tattara shi ne daga sashin ko kuma daga haruffan wato waɗannan da aka bude sura da su alif lam mim to duk wata sifa ta kamala ya kunshe ta ya tara ta shi yasa aka ce zalikal kitabu kaga ana an yi amfani da abubuwa har guda biyu ga ishara da abin da annesa sannan kuma da aka zo kuma kitabu din shi ma kuma sai aka ainihin saka masa alif da lam to kuma zamu ga cewa al'asal shine a ce zalikal makatubu saboda abin da ake nufi don kitabun masdari ne na kataba ya kutubu fa'ala ya fa'ulu kitaban wa kitabatan to kaga abin da ake son a faɗa shi ne abin da aka rubuta da mai an ce alkitab shi ne rubutu in za a fassara shi a asalinsa rubutu to kuma kaga ba wanda ake nufi ba abin da ake nufi shi ne abin da aka rubuta shi ne alkur'ani to kaga Allah bai ce wato zalikal makatubu ba sai ya ce zalikal kitabu wato madadin a kawo ismul maf'ul sai aka kawo masdari almakatubu shi ne ismul maf'ul alkitab shi kuma masdari ne na kataba ya katubu to shi ma akwai balaga da tassa wato aka yi haka kuma dama usulubi ne na larabawa da shi masdari da ismul fa'il da ismul maf'ul kowannen su ya halatta a mahallinsa ka sa wato dan uwansa kamar yadda mufradi da musanna da jam'i kowanne daga cikin su ya halatta ka dauke shi ka kawo dan uwansa kamar yadda fi'ilun madin da fi'ilun mudari'un zaka iya kawo kowanne a mahallin wani kamar yadda Sheikh Abdullahi al-Tafin sa al-Miftahu lit-Tafsiri yayi ishara zuwa ga wannan ka'ida yana cewa wa masdarun wa fa'ilun maf'ulu kullun makana ghairihi maj'ulu كمفرد والجمع والمثنى والماضي والآتي لفيد عنا yace da shi masdari wanda shi ne aka yi amfani da shi a wannan aya din zalikal kitabu da kuma ismul fa'il da kuma ismul maf'ul wanda shi ne ake nufi a nan a wannan aya amma kuma sai aka kauda kai akan sa sai aka kawo masdari to kullun kowanne daga cikin su maj'ulu akan sanya shi makana gairihi a mahallin dan uwansa to irin wanda aka yi kaga kenan wannan ka'ida ce sananna a gun malamai to amma duk sanda aka yi haka kuma akwai dalili wanda shi ma dalilin shi zai ƙara fito maka da hikima ta alqur'ani mai girma saboda haka da aka ce zalikal kitabu lalle babu shakka malamai suka ce wannan aya ta kunshi balaga mai dimbin yawa zaka ga da yawa daga cikin malaman tafsiri in suka zo suna wannan ishara din hatta Sheikh Abdullahi Bandu rahimahullah a tafsirin Sadiya'ut Ta'wil yayi bayani zuwa ga haka cewa wannan aya din tana dauke da balaga tana dauke da sakonni da abubuwa da hikimomi da ake buƙatar musulmi yayi tadabburin su wato a cikin wannan aya din to da farko dalilin da yasa aka ce zalika ba a ce haza ba shine malamai suka ce litta azimi an yi haka ne saboda girman wanda ake nuni zuwa gare shi shine alqur'ani mai girma girman sa to shi yasa ba a ce haza ba duk da kasancewar sa kusa ga waɗanda ake magana da su sune mutane to saboda girman sa shi yasa sai aka dauko labazin zalika a madadin haza sai aka yi ishara da shi wannan litta azimi ne litta azimi ne shi kuma alkitabu dalilin da yasa aka ce alkitabu aka saka wannan alif din ba a kawo shi kamar waccan aya ba kitabun anzalallahu ba a kawo shi na kira ba shi kuma dan ya nuna cewa duk wata sifa ta kamala alqur'ani ya cika ta babu na kaso a cikin sa kamar yadda Allah ya faɗa walau kana min indi ghayrillah
afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillah lawajadu fi ikhtilafan kathira
to wannan shine wannan lafazi yake ishara zuwa gare shi Allah ya ce afala yatadabbaruna alqurana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira me yasa ba za su yi tadabburin alqurani ba irin waɗannan abubuwa da muke bada misalai akan su inda littafin nan daga wani Allah ya fito to da an samu sabani mai yawa saboda za a zo inda shi wani ra'ayin sa a rubuta kitabun wani yazo ya ce alkitabu za a rubuta wani ra'ayin sa a rubuta almakatubu zalikal makatubu wani shi kuma ra'ayinsa alkitabu wani ra'ayinsa a rubuta haza wani kuma ra'ayinsa a rubuta zalika sai ai ta sabani to amma da yake daga wurin Allah yake ba a samu wannan sabani ba kuma sai zan duk abin da Allah ya ambata kuma sai kaga kowa ya gamsu da shi kowa ya gamsu da shi to alkitabu dinnan aldinnan da aka sa to tana ishara ne zuwa ga abin da ita wannan aya ta kunsa cewa littafin nan ba ya da masuka shi yasa hatta almustashriqun masu shigowa don su karanta larabci don su zo suna yi wa musulunci zagon ƙasa to hadda su sun kasa suka alqur'ani ta fuskar usulubin sa sun kasa zuwa su faɗi cewa ga illa alqur'ani duk wani abu da za su faɗa sai a ce to ai wannan usulubi ne na larabawa ai akwai shi duk wani abu da za su gani kamar kila ya saba ba abin da suka sani na ka'ida sai a ce to ai akwai shi a larabci shi kuma littafin dama qur'anin arabiyyan ne da larabci aka saukar da shi to wannan yana tabbatar maka da cewa littafi ne daga Allah subhanahu wataala to shi yasa al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa shi yasa Allah yake duk wani littafi a duniya ya zama kamalalle in ba littafin Allah ba shi yasa duk littafin da ba alqur'ani ba za a iya samun kuskure a ciki za a iya samun wahami za a iya samun tabbatar da abin da ba haka yake ba amma shi alqur'ani babu wannan duk abin da ka gani tun daga farkon sa har ƙarshe to haka yake daga Allah subhanahu wataala kuma gaskiya ne saboda haka zalikal kitabu alkitabu duk wata sifa ta kamala alqur'ani wato ya cika ta babu wata koha da Allah madaukin sarki ya raga wanda wani zai yi amfani da wannan ya nuna cewa alqur'ani akwai naqasu ko baya da kamala babu ta duk abin da mutun zai to saboda haka wannan shine dalili to sai jumla ta gaba Allah madaukin sarki ya ce la raiba fihi alqur'anin nan babu shakka babu tuhuma a cikin sa ita ba wannan jumla ce mai zaman kanta to ita ma bisa ga usulubin da qur'ani aka saba da shi shine a gabatar da fihi din nan akan raiba a ce la fihi raiba sai ai taqdimi na zarafi akan wato shi sunan wato ita ladin amma ko ba ai haka ba sai aka bar abin alal asal shine ta'khiru ma haqquhu ta'khiru aka yi taqdimu ma haqquhu taqdimu anan kowannan su ya cancanta a fara da shi tunda la raiba ladin raiba din sunan la ne shi kuma fihi din zarafi ne jari da majruri ne zarafi ne saboda haka yana ta'alluki da raiba din to haka ya kamata zance yanzu amma kuma ga usulubi na larabci wanda aka saba da shi in za ku iya tuna tun da ayan mu tun daga ayan mu a suratul fatiha iyyaka na'budu ba ce na'budu iyyaka ba wato shine gabatar da ma'amuli akan amil to kaga anan ba ai haka ba sai aka ce la raiba fihi ba a ce la fihi raiba ba to shi ba malamai suka ce fihi balagatun akwai balaga ta alqur'ani mai girma duk da wancan ya fi nuna makura amma me yasa Allah bai yi amfani da shi ba saboda da Allah ya ce la fihi raiba to sai ya zamo Qur'anin ne kawai aka kore wa shakku sauran littattafan da Allah ya saukar irin su at-taura irin su al-injil irin su az-zabur zai iya yiwa su a samu shakku akan su tunda an yi al-hasr an takaita hukuncin ga shi al-Qur'ani din an kore wannan sifa din ta shakka gare shi kadai inda an gabatar da shi ma'amuli din aka ce lafihi raiba babu a cikin sa kwankwanto sai zamo abin ya tsaya iya Qur'ani to at-taura fa to gudun kada wani yayi wannan wahamin shi yasa Allah ya kyale wancan usulubi sai ya amfani da wannan sai ce la raiba fihi Qur'anin nan babu shakka a cikin sa to wannan baya kore sauran littattafai su ma a ce babu shakku akan su saboda dan an kore da al-Qur'ani to sauran littattafan ma haka to wannan wato shine dalili sannan zamu ga cewa Allah bai yi amfani da lafazin shakku ba bai ce la shakka fihi ba tare da cewa raiba da shakka suna da alaka da juna shine malamai suka ce shi lafazin shakku to yafi gamewa amma lafazin raibu shakku ne tare da tuhuma wato kana shakkan abu kuma akwai tuhuma a ciki tuhuma ta biyo baya to shine raibu to shi yasa da Allah ya tashi sai ya zabi lafazin raibu bai zabi lafazin shakku ba saboda shi shakku ba lalle bane yanzu akwai tuhuma a ciki ina fatar an gane wato wannan ana son a kore hatta abinda ma bai kai shakka ba dan tuhuma bata kai shakka ba an gane shakka tana gaban tuhuma to babu wani irin adina raibin a cikin alqur'ani komi kankantan shakku babu shi cikin alqur'ani subhanahu wa ta'ala sai zama wannan jumla tana karfafa wato abin da ya gabata a baya na zalikal kitabu din da aka bada bayan an nuna cewa alqur'ani cike yake da siffofi na kamala to kuma sai aka ƙara tauhidi aka ce la raiba fihi wannan ta'kidi aka yi babu kowane irin shakku a cikin sa ko tuhuma babu a ciki duk abin da yake lafiya lau yake ba matsala to kaga wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce hudan lil muttaqina alqur'ani kuma shari'a ne ga masu tsoron Allah ga masu takawa shi ma hudan wasu malamai suka ce an shafe masa mubtada ai hudi a kaddara shi da fihi hudan lil muttaqina a cikin alqur'ani akwai shari'a ga masu tsoron Allah ko kuma ya za a kaddara haza haza wannan qur'anin da ake gaya muku sifofin sa da aka ce alkitabu aka sake cewa la raiba fihi to hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala to anan shi ma za mu ga cewa akai amfani da lafazin huda amma abinda ake nufi hadin ismul fa'il ake bukata a wurin amma kuma sai aka kawo masdari kamar yadda aka yi ga alkitabu madadin a ce almakatubu sai aka ce zalikal kitabu to haka shi ma hudan din abinda al'asal shine wato hadin lil muttaqina ko haza hadin lil muttaqina wannan ba mai shiryarwa ne zuwa ga wato ga masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya inna hadhal qur'ana yahdi
inna hadhal qur'ana yahdi lilladhi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira
Allah madaukakin sarki a wannan aya ya tabbatar da cewa alqur'ani mai shiryarwa ne wato hidaya ta hidayatul bayani wad dalala alqur'ani saboda abin da yake dauke da shi na hujjoji da bayanai masu gamsarwa, to kaga wannan shari'a ce. To shi ake nufi a wannan aya, amma kuma sai Allah ya yi amfani da masdari, sai aka ce hudan lil muttaqina. Madadin a ce mai shiryarwa ne, sai aka ce shi din ne shiryan ma gaba daya. Kaga wannan abu lagu yafi balaga. Misali kamar ka ce zaidun adilun, zaidu adili ne. To in kana son ka kawo wata ibara wadda tafi wannan karfi, sai ka ce zaidun adalun. Zaidu shine ma adalci gaba daya, saboda yawaita adalcin sa. To saboda yadda alqur'ani yake ciki da shari'a min awwalihi ila akhirihi, to shi yasa da aka zo sai ba a yi amfani da ismul fa'il ba, sai aka yi amfani da masdari, saboda masdari yafi nuna balaga kware da gaske. Hawaye dai wannan bisa ga waccan ka'ida da muka yi ishara akan ta, na cewa ana iya kawo masdari a mahallin ismul fa'il, ko ismul fa'il a kawo shi a mahallin masdari. To shi ne aka yi a nan. Madadin a ce hadil lil muttaqina, sai aka ce hudan. Shi karan kansa qur'ani shari'a ne, kaga yafi balaga, saboda a ce mai shiryarwa, a shi karan kansa shari'a ne. Gawa lil muttaqina, ga masu tsoron Allah. To shi ma anan zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ware al muttaqina, bai ce hudan lin nasi ba, sai ya ware su. Wanda kaga cewa hudan lil muttaqina, to ya fitar da waɗanda ba su da takawa daga cikin mutane kenan. To shi ma malamai sun tattauna, wasu daga ciki suka ce an ware su al muttaqina dai da ambato li sharafihim wa ulwi sha'anihim, saboda darajarsu da girman sha'aninsu, shi yasa aka ware su. Domin idan aka zo da wani sako daga alqur'ani kamin ya amfani kowa, to farko waɗanda za su amfana da shi, ko ake kyauta zaton za su amfana da shi, su ne masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokin Allah. To saboda suna ɗauke da wasu sifofi da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya gamsu da su, to shi yasa aka ware su da ambatu, ba a ce hudan wato linnasi ba, kamar yadda wata aya ta faɗa, wadda ka nuna cewa alqur'ani shari'a ne ga masu imani, wato masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun,
ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun.
To kaga a wannan aya, ita ma shigin wannan aya ce, ita wadda aya sai ta ambaci masu imani. To da almu'minun da almuttaquna duka abu ɗaya ne, duka dai ana nufin waɗanda suka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, suna bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, su ake magana ana. Saboda haka an ware su ne saboda darajar su, saboda ɗaukakar su, ba a ce hudan linnasi ba, tare da cewa idan aka ce hudan linnasi ɗin, to kuma usulubin yayi kuma haka din ne, kamar yadda wasu wurare din an tabbatar da haka. To amma nan sai aka ware masu imani, aka ce shari'a ne gare su su kadai. To wannan ya jayo wace irin shari'a ce? A karatunmu na baya mun yi bayani akan wato kashi-kashin hidaya ko shari'a, cewa akwai hidayatul bayani wad dalala, akwai hidayatul tawfiqi wal ilhami. Wasu daga cikin malamai suka ce shari'ar da ake nufi a nan hidayatul tawfiqi ce, wato shari'a ce ta gamsarwa, shi yasa Allah ya kawo su almuttaqina din, ba a ce hudan linnasi ba, saboda an ce annasu, to waɗanda ba musulmi ba sun shiga. Amma idan aka ce almuttaqina, to duk wanda ba musulmi ba kuma ya fita. To su kuma dama kafirai, tunda ba su riga sun musulunta ba, to ba batun shari'a ta at-tawfiqi tare da su. Su kaga siyakin ba nasu bane, shi yasa da aka zo kawai sai aka takaita ga ambaton su almuttaqina din, sai aka ce hudan lil muttaqina, ba a ce hudan lil nasi ba. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a dukanin shiryoyin guda biyu wato sun same su daga alqur'ani, saboda ta wata fuskar qur'ani yana shiryarwa ta tawfiqi, duba da cewa ai maganar da ake karantawa zancen Allah ne, kuma mutun nawa aka samu wanda yaji ayoyin alqur'ani ya musulunta kaga wannan tawfiki ne daga Allah subhanahu wataala to kaga ta wannan fuska qur'ani ya shiryar da shi haka kuma qur'ani yayi bayanin hukunci da dokoki sai aka sanar da mutane abinda ba su sani ba shi ma wannan kaga hidayatul bayani ce to anan sai wasu malamai suka ce duka shiryoyin guda biyu su almuttaqina din sun same su daga alqur'ani qur'ani ya koyar da su abubuwan da ba su sani ba kaga hidayatul bayani kenan haka nan kuma qur'ani ya ƙara musu taqwa da tsoron Allah kaga hidayatul tawfiqi kenan duba da cewa ai maganar Allah ce domin alqur'anu kalamullah ghairu makhluq alqur'ani zance ne na Allah ba abin halitta bane a gun dukkanin ahlus sunnati wal jamaa in banda almu'tazila da suka tafi kan cewa qur'ani shi ma halitta ne to amma ahlus sunnati wal jamaa sun yi ijma'i kan cewa qur'ani maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala to kaga ta wannan fuska kenan masu taqwa sun samu hidayatul tawfiqi saboda zancen Allah ne domin dama mun faɗa cewa hidayatul tawfiqi ba wanda ke bayar da ita sai Allah subhanahu wataala to kuma dama alqur'ani dauke yake da wannan to shi yasa hatta wannan aya din inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam duka shiryoyin za su iya shiga za iya samun hidayatul bayani za iya samun kuma hidayatul tawfiqi wato a ciki duka za iya samu to a takeice dai fadin Allah ta'ala hudal linnasi wannan yana ƙara wato ƙarfafa ita jumlar da ta gabata da aka kore cewa la raiba fihi din to kuma sai aka sake cewa wato hudal linnasi hudal lilmuttaqina to kaga la raiba fihi akwai kuma tabbatar da al-yaqinu domin duk inda aka ce babu shakka kaga akwai al-yaqinu a ciki ko to kuma shine sai aka sake karfafawa aka ce hudal lilmuttaqina shi alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah to shi yasa Allamatu Sudan Abdullah Gwandu rahimahullah a tafsirin sa sai yace wannan aya ta kunshi jumloli guda hudu kuma kowace jumla ta biyu tana karfafa wadda ta gabace ta ma'ana jumla ta farko ta biyu na karfafa ta ita kuma ta biyu ta uku na karfafa ta ita kuma ta uku ta hudu na karfafa ta shi yasa alif lam mim tunda mun ce akwai haza yawa in ka zo karanta ayar ka hararo shi a kwakwalwa kaga jumla ne tunda an samu mubtada da labari kaga jumla ɗaya kenan sannan aka ce zalikal kitabu kaga jumla ta biyu kenan to zalikal kitabu tana karfafa haza alif lam mim sai la raiba fihi ita ce jumla ta uku ita ma tana karfafa zalikal kitabu sai hudal lilmuttaqina ita kuma tana karfafa la raiba fihi wannan shi yasa ba ai adafi tsakanin su da harafin wawun ba ko wani harafi daga cikin huruful aqab ba a ce alif lam mim wa zalikal kitabu ba a faɗi haka ba a ce wa la raiba fihi haka ba a ce wa hudan lilmuttaqina ba zaka ga duka an cire wawun saboda ka'ida ce gun malaman balaga duk sanda can suna magana tsakanin ka'idatul fasl wal wasl duk sanda aka samu jumloli guda biyu ta biyu tana karfafa ta farkon to ba a shigar da harafin adafi ba za a shigar da shi ba matukar jumla ta biyu ta'kidi ce akan ta farko tunda mun ce alif lam mim wato zalikal kitabu ta'kidi ce gare ta to kaga ba za a sawa wun ba ba za a ce wa zalikal kitabu ba haka la raiba fihi tunda mun ce ta'kidi ce akan zalikal kitabu to shi ma ba za a ce wa la raiba fihi ba ba za a shigar da wawun ba haka shi ma hudal lilmuttaqina ba za a ce wa hudal lilmuttaqina ba saboda mi kowace jumla tana da alaka da wadda aka gaba gare ta wadda ta biyo bayan ta karfafa ta take kaga jumloli ne guda hudu wanda Al-Sheikhu Abdullahi in kun koma tafsirin sa yayi wannan bayani rahimahullahu ta'ala to wannan shine a gurguje abinda wannan aya take magana akai alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lilmuttaqina alqur'ani babu shakka an tattara shi an hada shi daga sashen wayannan harufa da aka bude shi da su saboda haka larabawa in kuna ganin cewa ma ba daga Allah yake ba to ku zo da shi da irin naku ku je ku kirkira ku ma ku zo eh saboda Allah ne kadai zai zo da abu kuma ba wani wanda yasa ya zo da irin sa to amma an ce muku daga Allah yake kuma kun ce muku yatta ba annabi ya kirkire shi to kuma ku je kuma din ai larabawa din ku je ku zo da naku din to shi ne sai Allah madaukin sarki sai ya faɗi siffofin shi alqur'ani din ya faɗi siffofin sa yace zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina adan kuma zamu ga abu na ƙarshe sai aka yi amfani da labazan alkitabu wanda ɗaya ne daga cikin sunayen alqur'ani wato mai girma kamar yadda wasu ayoyi suka faɗa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja
Allah madaukakin sarki yace godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya saukar da alkitab akan bawansa to wannan ɗaya ne daga cikin sunayen shi alqur'ani mai girma kun san zance mafi inganci sunayen qur'ani guda hudu ne sauran duka siffofi ne to ɗaya daga cikin su shine wannan da aka ambata sai lafazin alqur'an wanda mun ji Aisha a dazu inna hazal qur'ana kaga shi ba suna ne na alqur'ani sannan kuma ga az-zikri az-zikri shi ba suna ne na alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra
inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun
Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna dhikra kaga adan sai aka yi amfani da az-zikr shi ba wannan duka malamai sun yi ijma'i kan cewa az-zikr ana nufin alqur'ani shi ba kaga suna ne na alqur'ani suna na hudu shine al-furqan tabarakallazi nazzala
bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira
Allah subhanahu wa ta'ala anan sai siffanta alqur'ani da al-furqan al-furqan to kusan malamai masu tahqiqi suka ce duk wani suna da zaka gani to zaka ga sifa ne amma sunaye alqur'ani bil haqiqa bil istiqra'i wat tatabbu guda hudun nan sune duk sauran zaka ga sifa ne eh duk da wasu malamai kuma la lisafa su a matsayin sunaye to almuhimma anan sai Allah ya ware lafazin alkitabu sai ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu bai ce zalikal qur'anu ba bai ce zalikal furqanu ba sai ce alkitab to shi ma me ne ne hikimar haka shine malamai suka ce anan lafazin alkitabu shine zai fi dacewa da siyaki saboda da Allah madaukakin sarki ya fara da alif lam mim to dama ana son ayi tambihi a nuna at-ta'jiz gajiyarwar su mutane gaba daya game da shi alqur'ani kuma cewa waɗannan harufa an tattara su an rubuta su ko an rubuta shi alqur'ani din daga su waɗannan harufa din guda uku da aka fara da su a farkon sura din to kaga akwai ishara zuwa ga wani nau'i na tarawa da kuma rubutawa dama kuma in an ce alkitabu ko almakatubu shine abin da aka harhada aka rubuta to kaga in aka ce zalikal qur'anu ba za a samu wannan fa'ida ba idan aka ce zalikal furqanu ba za a samu wannan fa'ida ba duk da shi ma alqur'anu din kuma daga cikin ma'anonin shi din akwai tarawa din amma kuma tunda akwai ma'anar karatu to shi yasa sai aka dauko lafazin da shi bai da wata ma'ana sai kwaya daya ita ce hadawa da kuma rubutawa shine alkitabu tunda dama abinda ake son a nuna abin nan da aka rubuta au abin nan littafin nan da kuka karyata to fa an tara shi ne an rubuta shi ne daga shigin irin wa'annan harufa din. To kaga ba za a samu wannan ma'ana ga lafazin Al-Qur'an ko kuma Al-Furqan ko Az-Zikr ba. To shi yasa Allah madaukin sarki sai ya amfani da Al-Kitab din, bai ya amfani da sauran waɗancan wato sunaye ba. To duk wannan yana nuna maka balaga ta Al-Qur'ani, kuma cewa Al-Qur'ani babu shakka teku ne, kuma lallai wanda ya tsara Al-Qur'ani din nan lallai gwani ne subhanahu wata'ala. Kuma wannan yana ƙara nuna maka mu'jiza ta Al-Qur'ani. Saboda yanzu da larabcin wani ne muka ɗauko, kila sai mu yi ta cin sa gyara, ba ma a fito da ƙa'ida, balaga, nahwu da sauran, a ce za a yi nan yayi kuskure, a yi nan kaza ya kamata ya sa bai sa ba. Inda baitin wani muka ɗauko ko larabcin wani daga cikin koda ko ana ganin babban malami ne, to za ka ga sai an samu wani abu da haka ɗin ya yi shi ya fi. To amma ku dubi yadda Allah ya tsara wa'annan kalmomi, ko wani aka fito maka da ma'anarsa kuma sai ka ga haka ɗin ya dace. To wannan yana ƙara tabbatar maka cewa wannan littafi daga Allah maɗaukakin sarki yake, ba wai daga waninsa ba, saɓanin abin da su wasu daga cikin Larabawa wato suke da'awa da sauransu. To wannan shi ne, ina ganin kuma lokaci ya yi ko? Lokaci ya yi mana, ba ka dibin time? Biyar da minti shida, time ya yi. To Allah ya taimaka. To sai mu kwana a wannan aya, insha Allahu ta'ala gobe sai mu tashi aya ta gaba, allazina yu'minuna bil ghaibi. Akwai tambayoyi to sai a karba, ko babu tambayoyi to sai mai alwala ya je alwala kafin time ya abin nan. Dama karatun namu awa ɗaya ne, da an kai dai minti 50 to za mu iya tsayawa, ba dole sai an kai 6 da kaza ba. Akwai tambaya mala? Babu tambaya? An fahimci wannan aya? Ko akwai abinda ba gane ba? To subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Doctor sai ayi mana addu'a.
To sallu ala nabil karim.